السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. Barkan marsa da wannan yammaci na Litinin wanda ya dace da sha shida ga watan sha biyu shekara ta 1423 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 17 ga watan biyu shekara ta 2003 miladiya. Dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Bulughul Maram min Adillatul Ahkam, wanda shine darasi na 116. زامتا في باب الشهادات. باب الشهادات لفظ الشهادات جمعينينا كلمر الشهادة. الشهادة كمسيني الإخبار بصحة الشيء عن مشاهدة وعيان. الإخبار بصحة الشيء عن مشاهدة وعيان. أبن الله يكي نتي للشهادة bayar da labari dangane da ingancin wani abu. Labarin da ya ginu wajen mutum ya ga abin kiri da muzu, ya ba da labari na cewa kaza ne ya faru a lokacin kaza. An Zaid bin Khalid al-Juhani anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala ala ukhbirukum bi khairi shuhada wallazi ya'ti bi shahadati qabla an yus'alaha. رواه مسلم. وانا حديثي انكر بوشي دقا زين ابن خالد الجهني الله قال الدادري يتي مضى صلى الله عليه وآله وسلم ياتي لصحاب بنت على اخبركم بخير الشهداء كان بغى الله برطامك با مفي الخير شهدو سنقنا شوكسان وانيني مفي الخير تكن بكا شهدو كما سنتي ايه سيما قال الله هو الذي يأتي بشهادتي قبل أن يسألها. شيني واندي كي كاو شيدا تنكا تن أتنبيش كافما تيزوك شيدا إيا بتاريك تي كم أبن دينا دي تبت أكيش تيزوه بعد شيدا دي واندي شيني مبي الخيري دي تكين شيدو. وانا حديثي رواه مسلم إمام مسلم يروتوشي. وانا إمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيه مسلما متفق عليه. وانا حديث عن كوكوس بك عمران ابن حسين الله تكاد يداب لي يتي مدال صلى الله عليه وآله وسلم ياتي inna khairakum qarni bafi alherin ku ko mutane qarni sune tsare kun da na rayu cikin su qarni na da na rayu cikin su thumma allazina yalunhum sannan wadanda suke bi masu thumma allazina yalunhum sannan kuma wadanda suke bi ma wadannan hawa nau kenan hawa uku wadannan sune abin da ake kira al-qurunus salafa al-mufaddala qarni uku mafifita karnin da annabi ke ciki wato sune karnin sahabbai sannan karnin da ya biyo bayan wannan na tabi'ai kenan sannan karnin da ya biyo bayan wannan na tabi'u tabi'in kenan manzo Allah ce thumma yakunu qaumun sannan sai waɗansu mutane su kasance daga baya bayan su dawo waɗannan karni guda uku yashaduna wala yustashhadun za su zo su ba da shaida tun kafin a nemi cewa ku kawo shaida wayakunun wala yu'tamanun za su rinka ha'inci wala yu'tamanuna ba za a aminta da su bayan an ba su amana amanar kuɗi amanar rance ko wace irin amana aka ba su za su wayanziruna wala yufun za su yi bakance tsakanin su da ubangiji kan cewa za su aiwatar da ibada iri kaza aikin da'a iri kaza amma ƙarshe ba za su iya cikawa ba wayazharu fihi musliman lafazin asiman abin da yake nufi kiba ko kaurin jiki wato kida za ta bayyana a cikin su, za ku gansu ba su da ramammu da yawa. Ni ta bukun alayya wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito. To malamai sun yi fassara daban-daban, me ake nufi da kida za ta bayyana a cikin su? Wadansu malamai suka ce wannan kinaya ne dangane da al-istirsal fil mubahat, ta yadda za su rinka yawaita nau'ikan abinci, nau'ikan abinci. Mutum zai zauna lokacin cin abinci ba zai takaita akan nau'in abinci ɗaya ba, zai sa abinci kala hudu ko kala biyar ko sama da haka a gabansa. Haka abinci ma ba zai takaita akan guda ɗaya ba, zai kawo nau'i-nau'i na abinci a gabansa. Wanda yawaita wannan ga al'ada shi ne yake haifar da kiba. Ba wai kibar ta yake zargi ba, tunda dan adam baya da iko kanta. Wani lokacin za a ga talaka baya da hukuma na da kiba, irin wanda yake sai godiyar Allah ce ko ba haka. Abinda yake bukata, abinda yake haifar da haka, wato shi ne al-istisal fil mubahat, yawaita nau'ikan abinda yake kira mubahat, dangin abinda yake na halal mutum ya yawaita wa kansa. Ba wai abin haramun bane yin haka, to amma yakan shagaltar da mutum gaban duniya, sai ya kasance mutum wato babban wato yakan shagaltar da shi gaban lahira, sai ya zanto babban himmar mutum da abinda ya fi ba da kulawa shi ne mai zai ci, mai zai sha, mai zai daura a jikinsa, shi ne babban abin da ya fi muhimmanci a rayuwarsa. Mai zai ci, mai zai sha, mai zai tsara na tufafi a jikinsa, wani irin nau'in wurin zama yake, wani irin nau'in abin hawa yake. Nau'in abinci da nau'in abin sha da nau'in tufafi da wurin zama dukkansu akwai na larura, akwai na alfahari. Nau'in abinci wanda yake na larura, abin da za ka sai kosar da kai, ko da babu nama a ciki, ko da babu mai na shanu a ciki, in dai an ci za a kosi, kuma lallai yana ba da yunwa. To kaga wannan shi ne larura na rayuwa. Doriya a kan wannan ya zama mai nafilar rayuwa. Haka kuma nau'in abin sha, duk abin da in ka sha zai kashe ma kishirwa, ya zanto sai yana da launi, sai yana da ɗanɗano, wannan kuma duk nafila ne a cikin rayuwa. Haka nau'in tufafi wanda zai rufe ma sutura ya kasance ka iya yin sallah da shi, ya zanto kuma sai ya zanto nau'i ne daban-daban, kala daban-daban. Kaga wani na da kaya wajen sar 50, wani wajen sar 100, wani da ya sa sau ɗaya kafin ya sake mai sawa ta yi wajen mata uku kafin layi ya sake kawo kan wannan kayan. To kaga wato wannan ya shiga cikin, ya wuce larura, ya shiga cikin nafilar rayuwa ko mubahat, ya yawaita su da yawa. Nau'in abin hawa, ka samu abin hawan da zai za ka iya biya bukatunka na larurorin rayuwarka, gwargwadon yadda tsarin rayuwarka yake. Idan ma'aikaci ne, abin da zai kai ka wurin aikinka. Idan dan kasuwa ne, abin da zai kai ka wurin harkokin kasuwancinka. Idan mai sana'a ne, abin da zai kai ka ya dawo da kai sauransu. To kuma ya kasance sai ya zama iri kaza a cikin nau'in abin hawa ɗin, an shiga cikin nafilar rayuwa ke. Ko bayan wannan sai ya yi diddigu, ya zama ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar. Ka ga zama an fita daga cikin nafilar rayuwa, an shiga cikin, an fita daga cikin larurar rayuwa, an shiga cikin nafilar rayuwa. To yawaita wannan galibi shi ke shagaltar da mutum, ya mantar da shi hidimtawa addini, ya mantar da shi ayyuka na lahira. Kaɗan ne daga cikin mutane wanda zai samu yalwar waɗannan al'amura, sannan kuma ya kasance ya kula da lahira yadda ya kamata, don ga tabi'a waɗannan al'amura suna ɗauke masa hankali su mantar da shi lahirarsa. Doriya daga cikin mutane wanda zai samu wannan ya so jihadi, ballantana motsa jikinsa, to dole ne jikinsa ya nauyi, kuma dole sai ya kiba. To su ne abin da ake nufi abin zargi a nan gudu, wa yazharu fihi musliman. Idan muna da wannan hadisi na farko dai, kafin mu je kan shaida, yana nuna falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, tunda manzon Allah ya ce inna khairakum qarni, lafazin al-qarnu abin da yake nufi wato jama'atun yayituna fi zamanin mutakarib, wani adadi na mutane da suke rayuwa cikin wani zamani makusancin juna. Kamar dukkan mu nan gurin ayi kirga mu a matsayin karni, duk da cewa cikin mako wanda yake kila ya kai shekaru 50 zuwa 60, akwai kuma wanda bai kai 20 ba, amma karnin mu dai tunda zamani ya hada mu, irin yadda sahabban annabi sun gasu dukkan su sahabbai ne, amma cikin su akwai manya, akwai yan zakatakiya, akwai yara cikin sahabbai, amma dukkanin su karni ya hada su. Yasa waɗansu malamai suke ƙididdige karni ɗin da cewa ita ce shekara 100, mutanen da suka yi tarayya cikin wata shekara 100 wani na farkonta, wani na tsakiyarta, wani an haife shi a ƙarshenta, to wannan bi suninsu ma'abuta ƙarni ɗaya. Idan wannan ya shuɗe wani biyo waya su ma sun zama ma'abuta ƙarni ɗaya. Waɗansu kuma suka ce ba lallai ne sai ya kai 100 ba, Allah kalli ya kai 90. Waɗansu ma suka ce 80, gurgurdan dai da malamai suke yin safani. A takaice dai ƙarnin da annabi ya rayu cikinsa, mafifitan mutane su ne mutanen da suka rayu a ƙarnin da annabi ya rayu cikinsa. Amma rayuwarsu a zamanin ba shi kaɗai ne zai ba su wannan falala ba sai in sun yi imani da annabi. Domin akwai wanda sun rayu a ƙarnin annabi amma ba su da kima, ba su da daraja. Irin su Abu Jahl, irin su Abu Lahab, irin su Al-Walid ibn al-Mughira. Ga su sun yi ƙarni ɗaya tare da annabi, har ma gari ɗaya ya haɗa su da annabi. Amma ba su ribanci komai ba tunda ba su yi imani da annabi ba. Da haka wannan zanzan ba ta shafe su ba. Irin su Abdullahi ibn Ubay ibn Sadud. A ce zuwanka cikin ƙarnin ba shi ne ba, a'a ya zanto nau'in mutanen da annabin yake nufi. Ya zanto ka yi tarayya da su cikin wani abu, ko da ba kai ka faɗa da ka faɗa da su ba. Wato ka yi tarayya da Abubakar da Umar da Uthman da Ali wajen imani. Ko da kuwa matsayin imaninka da matakin imaninka bai kai nasu girma ba, amma kun yi tarayya a zamanin. Yadda suka yi imani da annabi kai ma ka yi imani da su, to wannan su ne ƙarni mafifici. An gane wannan ko? Daga nan sai ƙarnin tabi'ai, waɗanda su ba su rayu da annabi ba, amma su rayu da waɗanda suka ga annabi. Tabi'ai kenan. Daga nan sai ƙarnin tabi'ut tabi'ina, su ba su rayu da wanda ya ga annabi ba, amma sun rayu da wanda ya ga annabi. Tsakaninsa da annabi mata takala biyu ce, sun ga mutumin da shi ya ga wanda ya rayu da annabi. Ka gane irin sai Imam Malik ibn Anas kenan. An gane ko? Su ba su ga annabi kai tsaye, amma sun ga wanda ya ga annabi. Wato sun yi karatu wurin tabi'ai. Tabi'ai sun yi a wajen sahabbai. Wannan su ne tabi'u tabi'in. Wannan ƙarni guda uku su ne mafifita, in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To da aka kawo su aka haɗe, kar wani ya ɗauka darajar sa ɗaya. Yadda suke a jeran, to kuma haka fi dukan daraja yake. Sahabbai sun fi, sannan wa? Sannan tabi'ai, sannan tabi'u tabi'ina. To daga tabi'u tabi'ina zuwa yau, duk wanda baya cikin sahabbai, baya cikin tabi'u, baya cikin tabi'u tabi'ina, duk ya zama cikin sauran. An gane ko? Ba lallai bane dan wani ya zo bayan tabi'u tabi'ina, ya zo dab da su ya kasance kai da kake yanzu ya fi ka falala. Ta iya wanka fifi, ta iya waya fi ka. Tunda annabi ya takaice akan mai waɗancan guda ku ce sun mai kunu ƙaugun. Ina fata an fahimta. To shi yasa kuma waɗannan matatakala guda uku, sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina, wato zamani ne wanda yake mafi tsafta na musulunci. Shi yasa tsoron Allah waɗancan mutanen da fahimtarsu da addini ta fi ƙarfi sama da duk wanda zai zo bayan. Ta mama da suna tattaunawa cewa fifikon ƙarnin farko a kan ƙarni na biyu, hal huwa jumlatan ko kuma tafsir ne, abin nufi ma'ana kowane ɗaya da ya rayu a lokacin annabi falalarsa ta fi kowane ɗaya da ya biyo bayan tabi'ai, sannan kowane ɗaya da ya rayu lokacin tabi'ai falalarsa ta fi dukkan wani mutum ɗaya da ya zo cikin tabi'u tabi'ina. Don akwai malaman da suke bira'ayin cewa fifikon sahabbai a kan tabi'ai min haythul jumla ne wal aghlabiyya, al-haqiqa mafiya yawansu, idan ka ɗauki kowane ɗaya, mafiya yawansu kowane ɗayansu ya tsara wanda ya zo cikin tabi'ai. Amma ba za a rasa waɗansu daga cikin fitattun tabi'ai da kila sa yi kafaɗa da wani sahabi guda ɗaya ba. Suka ce to amma wannan za a lura da ababe guda biyu ne. Sahabin ya kasance baya cikin waɗanda suke shaharansu ta bayyana a fili, kamar Khulafa'ur Rashidun, kamar Al-Ashr ibn Mubashir bil Janna, kamar Ahlul Badr wanda suka je yakin Badr, kamar Ahlul Bay'atir Ridwan. Wannan kowane ɗaya daga cikin su ya fi dukkan wani mutum da zai zo bayan sa har ya zo tashin kiyama. An gane ko? Da za ko sahabban da sahabbantakan su da annabi sun gan shi ne sau ɗaya a rayuwarsu. Akwai waɗanda sun yi imani da annabi, suna ƙauyensu ba su yi hijira sun zo Madina ba, sun haɗu da annabi ne kaɗai lokacin da ya zo aikin hajjin ƙarshe. kafin wannan ranar ba ta gane shi ba, bayan ya yi aikin nan da ya tafi kuma ba shi gane shi ba da ya bar duniya, amma don ana jiran tasu daga cikin sa bayan wani nau'in sunan su ba a sani ba. An gane ku ya hangi annabi daga sunansa ga hitar cikin taro yana wa mutane hudu ba a arfa, daga nan bai sake ganin sa ba. To amma gaskiyar al'amari shine shuhuda wata falala ce wadda ba wai yawan aiki ne ke tara ta ba. Kasancewar kana zamani da annabin kana mai iman da shi shine yake tabbatar maka cewa dan abinda Abdullahi da Umar yake cewa lawqafatin waqafu lawqa sa'atin waqafwa ma rasulun la sa'atin waqafwa ma rasulun la sallallahu alaihi wasallam khairu min ad-dunya wa fiha, sa'a dai kawai da suka yi tare da annabi suna masu imani da shi yafi duniya da abinda yake cikin ta gaba. Kisa zabi ne ubangiji da Allah ya zabe su kai su wannan zamani. To amma tabi'ai alaka furtabi tabi'ina ba lalle bane kowanne ɗaya cikin tabi'i ya tsara kowanne ɗaya cikin tabi'u tabi'ina, ai ya samu wani mutum guda ɗaya cikin tabi'u tabi'ina ya tsara wani tabi'in falala da daraja da tsoron Allah da takawa da sauransu. Ina fata mun fahimta. To amma abinda ake kallo idan an kalli zamanin na tabi'ai gaba ɗaya sa a jumlace, aka kalli zamanin tabi'u tabi'ina a jumlace, lalle zamanin tabi'ai ya fi na tabi'u tabi'ina falala. Duk da cewa a lokacin tabi'a akwai mutanen da suke lallai ba za ka abin nan ba, yanzu imam Malik yana cikin tabi'u tabi'ina. Hajjaj bin Yusuf ta kafi yana cikin tabi'ai, kowa ya fi falala. A zahiri ne mun gani ko da ba mun nan sai imam Malik ya fi falala ko ba haka ba, to wannan shi yake ne. To idan kun lura da wannan hadisi kamar ya tsakar da hadisin baya, hadisin baya yana cewa mafificin masu shaida shine wanda zai bada shaida kan kafin a tambaye shi. Wannan kuma ya nuna ga shi a siffa ta rigi aka kawo mutanen da za su bada shaida kan kafin a tambaye su. Sai malamai suka ce kowane hadisi ya yi su daban. Hadisin farko yana magana kan mutumin da ya bada shaida ta gaskiya. Idan mutum ya san shaida bisa ga gaskiya ko ba a tambaye shi ba, yana da kyau ya zo ya kawo ta. Kamar mutum kai kana da masaniyar yayi wasiya kafin mutuwarsa, wasiyar da bata wuce sulusun dukiyarsa ba, cewa bayan ya mutu a yi kaza da kaza da dukiyarsa a bangare kaza. Mutuwarsa ke da wuya, sai magana suke nema su hana wannan wasiya din, kai kuma ka sani, to ba ka tsaya sai an kira ku ka zo ka ba da shaida, sai kai mutu ka je ka samu hukuma ko alkali ka ce wani fa ya yi wasiya, ina nan lokacin da ya yi wasiya. Amma na ga in sai suna nema su yi kaza su yi kaza su yi kaza, ya zai ba da shaida alkali ya kira don a fitar da wannan dukiyar iyar da wasiyar da ya yi. To kaga wannan shaida ce ya bayar a daidai lokacin da ake kishirwarta, domin idan bai faɗe ta ba wannan wasiyar da mahaifinta ya yi ƴaƴanta ba za su zartar da ita ba. Ina fata an fahimta. Ko mutum ya ba da shaida kan saki, wane ya saki matarsa, ba wanda ya sani sai kai, sai zai ce shi bai sake ta ba, ita kuma ta ce lallai ya sake ta, ba sai ya tsaya ana neman shi ba zo ka ba da shaida, sai zai ce shi kuma kai bayani. Wannan dai hadisin farko abin da yake nuna wa kenan, mutumin da ya san shaida yadda suke bisa ga gaskiya ya faɗa tun kafin a tambaye shi, wannan yabo hadisin yake masa. Amma wannan hadisi na biyu yana magana akan mutumin da yake zai bada shaidar ta ƙarya, ba tambaye shi bai je bada shaida akan ƙarya don ya cutar da wani kan uwansa musulmi. To irin wannan sune hadisi wanda yake zargi a kansu, wanda babu su a lokacin sahabbai ko tabi'ai ko tabi'ut tabi'ina za su zo ne bayan cutar tabi'ai ko tabi'ut tabi'ina, ko kuma in ma a kai su yawansu bai kai a nuna su da ɗan yatsa ba sama da a lokacin da zai biyo bayan tabi'ut tabi'ina. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذو غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. عندني هو وانا حديثي أنكر فوتك عبد الله بن عمر الله تقال إداء قريشي لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ba ta halatta shaidar dukkan maha'inci ko maha'inciya, dukkan mutumin da ya shahara cewa maha'inci ne, an ba shi dukiya ya ci, an ba shi kaza ya danne, an ba shi kaza ya danne,
watan wata rana in aka zo shaida kai kilawo shi dan ya shaida a kotu alkalin da zai karbi shaida sa ba saboda ha'inci ɗaya ne daga cikin abubuwan da ke sa a mayar da shaidar mutum a ke karbata sawan mutumin shi ko namiji wala zai zamarin ala akhihi ko dukkan mutumin da aka san yana kin dan uwansa da zai ba da shaida din a kansa an san wani ya shahara abokin adawar wani ne shikenan sai kuma zai je kotu zai ba da shaida a kansa kada ba za a karɓa saboda me ƙiyayyar da ake yawa ne babban dalili ne da ke nuna ko alama ce da ke nuna ba zai masa adalci wajen bayar da shaida din nan to amma yafi shaida wuri biyu ce kila ka tabbatar mun da wani haƙƙi nawa domin ke rigima ni da wani ya danne mu kila ka tabbatar da wani haƙƙi a kaina da wani yake rigima ni da shi yana da awar na danne masa wanne ne wanda abokin na dawa zai ba da shaida wanne ne wanda ba zai ba da shaida ba idan haƙƙi naka ne kake rigima da wani ya rike maka sai abokin adawar ka ya zo ya ba da shaida kan lalle wannan haƙƙin naka ne anan za ka karɓa ko ba za ka karɓa abu da za ka karɓa amma idan haƙƙi ne a kanka wani yake cewa ka danne masa abokin adawar ka ya zo ya ba da shaida ce eh ka danne masa to nan ba za ka karɓa ba za ka kai tuhuma kiyayya ba za ta ba shi dama har ya iya maka adalci ba amma idan har wato kai ne da haƙƙin ya zo ya tabbatar duk da kiyayyarsa da kai ya zo ya tabbatar to wannan alama ta cewa mutumin kirki ne saboda haka ba da kowace irin maslaha wajen ka samu wannan haƙƙin in har ya tabbatar maka shi anan za a karɓa ina ba ta hanyar ita amma yana da maslaha idan kai ne za a tabbatar wa haƙƙi eh zai ji daɗi ka sha wahala a kotu to shi ne zai gamarin alaƙihi al-gamar wato da yin bittahariq wato da yin fata a kan za da kuma maɗin a shi ne alhiqd wa sha'na wato kullum zuci da kuma ƙiyayya wala tajuzu shahadatul qani'i li ahli al-bayt haka ba shi halatta shaidar yaron gida ga iyayen gidansa wato ubangidanka ne yake rigima shi da wani yana da awar wancan ya danne masa haƙƙinsa aka tambaye ubangidanka wane ne shaidarsa sai ce kai ne shaidarsa kai yaron gidansa da kake aiki karkashinsa to idan ya zo don ya ba da shaida wajen tabbatar maka da haƙƙi a nan ba za ka karɓa ba alƙali ba zai karɓa ba yanda an zuwa ce to kai shaida mai dangantakarka da wanda kake so ka tabbatar wa haƙƙi ce ai ubangidana ne to tafi ba za mu karɓi shaidarka ba da akwai tsammanin ba za ka yi adalci ba don ba wanda zai so ya kwayewa ubangidansa baya wani hadisi rawahu ahmad wa abu daud hadisin ya zo da lafaz da wani lafazin yake wala tajuzu shahadatu kha'inin wala kha'ina wala zalim wala zaniya wala zin ghamarin ala akhihi fil islam wannan riwaya abinda ta kara mana shine zanin wala zaniya haka ba a karɓar shaidar mazinaci da mazinaciya duk mutumin da ya shahara cewa mazinaci ne in yi zo ba da shaidar sai ce ba za ka karɓi shaidar ka ba saboda zina na kawo shi ka zo rashin karɓar shaidar mutum haka mazinaciya idan ta ba da shaida sai ce ba za ka karɓa ba saboda zina na kawo cikar wajen karɓar shaidar mazinaciya ina ba zana fahimta wato duk wannan amfaninsa don ƙoƙarin tabbatar da haƙƙi a musulunci ku ga yadda musulunci ke tafiyar da tsare-tsarensa wanda a shari'a ta zamani ta bature babu wannan ina ba zana fahimta yanzu kawai idan mutum mazinaci ne sai a zo a ce ba zai ba da shaida ba a wurin bature dai ya zina laifi ba laifi ya bishiya wurin bature da haka bai ki zai ibari ce da kowace iri ce da Allah zuri wa nabi wurayra ta annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala la tajuzu shahadatu badawiyin ala sahibi qarya rawahu abu daud wa ibn majah an kirba hadisi daga abu hurayra yace ya ji manzon Allah ya ce la tajuzu shahadatu badawiyin ala sahibi qarya ba shi halatta mazaunin ƙauye yi wa ɗan birnin shaida wato mazaunin ƙauye ya zo ya tabbatar da shaida don tabbatarwa da mazaunin birni laifi bai halatta ba ina ba ta hanbayin ta balibin kuyi ta ƙoƙarin kalato mai hukumar da ke gargashin haka wadanda suka ce saboda galibi mutumin ƙauye yana jan haushi ɗan birni kullum zane yake mutumin birni ya cuce shi saboda haka idan aka ce ga mutumin birni ya yi wani laifi za a ɗaure shi kuma cikin wanda za su ba da shaida don a tabbatar da laifin nan kan ɗan birni har akwai wani mazaunin karkara da ya zo sai a ce a kai ba za a karɓi shaidar ba saboda dama ta ciki na ciki tsakanin yan birni da yan kauye goma gaba haka wadansu malamai suka ce wadansu malamai kuma suka ce dalilin da yasa ba a karban shaidar mazaunin karkara ga mutumin birni saboda mazauna karkara galibi suna inda babu ilimi da yawa sai suna da kaushin mu'amala suna da jafa'i wajen mu'amala ga karancin ilimi ga jafa'in mu'amala karancin ilimi na sa ya jahilci hakikanin shaida jafa'in mu'amala na sa ya faɗa a kansa zuciya don haka sai ba za a karɓi shaidarsa ba an gane ku to amma da yawa daga cikin malamai suka ce wannan hadisi yana magana ne akan galibin abu mai faruwa baya hana a samu waɗansu ɗaiɗai ko a cikin mutanen ƙauye wanda su ɗin duk da zamansu na ƙauye suna da ilimi kuma duk da zamansu na ƙauye suna da mu'amala ba su da kaushin mu'amala da jafa'i to duk wanda wato adalcinsa ya bayyana cikin mutanen ƙauye to za a iya karɓan shaidarsa ko da dambin niyyewa amma mutumin da majhulul hali ne adalcinsa bai bayyana ba to ba za a karɓi shaidarsa ba ballantana kuma wanda dama kuma fasikancinsa ya bayyana ko jafa'insa ko kaushin mu'amalarsa ya bayyana wannan mun ba da aula kala karɓi shaidarsa ina ba da guna fahimta tunda duk muna wannan akwai hadisi mai alaka da wannan wanda shi Ibn Hajar bai kawo shi ba manzo Allah ce la tajuzu shahadatu bi zillati wala bil hinna haka ba a karɓan shaida da zilla mutumin da akwai tuhuma ta tare da shi an gane ko a misali wata baiwar Allah tana gawarci rigima ta haɗa su da wata kan wani abu da ya shafi dukiya ita wannan ba zauren tana da awarin akwai dukiya ta aurin wance alkali ce waye zai miki shaida sai ta je ta kawo shaida cikin shaidar da aka bincika mai alakar ka da ita sai aka ai ba zauren ta ne akwai tuhuma kuma akwai tuhuma sai alkali ce to kai dai tunda ba zauren ta ne ba za ka rufe shaidar ka ai za ka so ta yi kayi a kotu ka saboda haka akwai tuhuma zai ka ba mu waje wannan misali ne guda ɗaya banda shi akwai abubuwa da dama da tuhuma na iya shiga ciki wanda saboda wannan tuhumar alkali sai ya karɓa shaidarka wala zil hinna alhinna ko mutumin da yake da tausayi da yawa duk mutumin da an san shi da tausayi da yawa to ba za a karɓi shaidarsa ba don ƙila tausayinsa ya ja shi ya kasa yin mai adalci ita kuma shaida ta ake tuhuma kan gaskiya in kana jin tausayin wannan dan kana zartar masa da hukunci matukar ya laifi ai jin tausayin sa ba da amfani akwai wasu jin tausayin da suke jin tausayin wanda ya cancanta a ji tausayi da wanda bai cancanta ba a ji tausayin sa Allah kuma yake ya ayyuhal ladzina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada kunu qawwamina bil qisti shuhada lillahi walau ala anfusikum aw al walidaini wal aqrabin in yakuna ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'u al hawa an ta'dilu وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا هذا مسك إيماني كذا تسيئوا وجن آدلتي دومن الله كما كذنتم ما تبادل سيدا بسك آدلتي كودا أكن كاو ننكني كودا أكن دنجي شيئين لا كبادل سيدا أكن فإن يكون غنيا أو فقيرا إما ودفيني كوكو يزنتو تلكني بك ديو بنجي تعالى فشن كنت تسلى أبن نبي كذا ما ودفيني wadatarsa sai mata kwarjini wadatarsa sai mata kwarjini ga shi na da laifi kake kudin laifinsa kar talaka saboda talaka ne shi ya yi laifi amma ka kana jin tsoron kana jin tausayinsa kare wahala ka ki ba da shi da gaskiya a kansa shi ne in yi kuna zaniyan aw fakiran fallahu aula in ma dai mawadaci ne Allah ya fahimta daga kalla in ma fakiri ne Allah ya fahimta daga kalla Allah sai ka ba da shi da gaskiya shi ya halicce shi ya ce ka tabbatar masa laifi idan ya yi duk talaucinsa duk wahalarsa Allah ka zai Allah jin tausayi ba Allah ne ko wa an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu annahu khataba fa qala inna unasan kanu yuqaduna bil wahyi fi ahd rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa inna al-wahya qad inqata'a wa inna ma na'khudhukum al-ana bima zahara lana min a'malikum Umar ibn al-Khattab ya yi mutane hutuba a rana yace inna unasan kanu yukhaduna bil wahyi fi ahd rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akwai mutanen da a lokacin annabi akan karɓe su saboda wahayi ya tsarkake su wato kamar sahabbai wahayi ya tsarkake su sai mutanen kirki ne ba mutanen banza bane ba da haka sun zo sun yi shaida kai tsaye sai ayi sai a karɓi shaidarsu, saboda shaidar da wahayi ya bayar a kansu, annabi ya tabbatar mutanen kirki ne. Wa inna al-wahya qad inqata, Umar ya ce to a yau wahayi ya riga ya yi, ba mu da wanda zai zo yanzu kawai ya bada shaida mu yadda mutumin kirki ne. Wa inna ma na'khudhukum al-ana bima zahara lana min a'malikum, a yau za mu karɓe ku ne gurgurdan abin da ya bayyana gare mu na ayyukanku. Duk wanda ayyukan kirki da maganganun kirki suka rinka babbugowa daga wajensa, in yi ba da shaida sai mu ɗauka mutumin kirki ne, ba da shaida sai mu karɓa, ko da a cikin batininsa ko ɓarnawan nan tsakaninsa da ubangijinsa. Duk wanda ayyukan banza da maganganun banza suka rinka bayyana daga gare shi, in yi ba da shaida sai mu ji karɓa, ko da a zuci akwai kyakkyawar imani imani na gaske tsakanin shi da ubangijinsa. Wato wannan sai ya nuna cewa a kan me ake gina hukunci a musulunci kan abin da yake da zahiri, ba tsini kuma suka kyale al'amari a wurin ubangiji ta'ala. وعن ابي بكر رضي الله عنه وانت حديث البخاري روتوشي وعن ابي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عد شهادة الزور في اكبر الكبائر متفق عليه. وانا حديثنا ابو بكر ينسك البخاري لمسلم حديثي نمي سو اما ما لا يكاوش اتقيتي انكر بودك ابو بكر بقى منزل الله صلى الله عليه وسلم شي منزل الله عد شهادة الزور في اكبر الكبائر ياكر بسيد الزور سكن من يمن يليفك. Tunda an tambayi manzara sun sallam menene akbarul kaba'ir, sai yace al-ishraku billahi, aka ce thumma ayyu, zai ce an fuqul walidain, thumma ayyu wa kana muttaki'an fajalasa fa qala ala wa shahadatu zur, ala wa qawlu zur, ala wa shahadatu zur. Bai wuce gana mai ta hasali sabai suka ce rama zai shiru haka. An tambaye shi laifin da bi girma yake shirka, daga nan sai wannan sai ce sai saba ma iyaye, da ya kan gare ma uwa ko ya kan gare ma uba, wani na cikin akabarin kaba'ir. Domin tunda sun suka zama sababin zuwan ka duniya, bai kamata ba ka zanto sababin bakin cikin kai, su suna taurin ciki da zuwan ka, kai kuma bai kamata ba kana bakin ciki da samuwarsu a duniya. Su suna tausayin ka, kai kuma bai kamata ya kasance ba ka tausayin su ba, don ya zama kan gare wa ke hukukul walidain na cikin kaba'ira manyan laifi masu girma. Allah tsare ni nisa duk inda Allah ya maganar a bautu ta mata shi kadai, sai ya yi maganar kuma a kyauta ma iyaye, sai ya haɗa su da juna. Wa abudullahi wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana an uskurli wal walidayka ilayhi al-masir habba min isra'ila, wa haka aka yi musu wannan huduwa. Wa idza akhadna min saqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana, la hum ba karami bane ba, dan haka haƙƙin iyayen ma kanu haƙƙi ne mai girma, musamman kuma uwa ta fi girman haƙƙi sama da uba. Tunda wani sahabi ya tambaye manzon Allah cikin mutanen duniya wa ya fi cancanta in kyautata mu'amalata da shi, manzon Allah ce mahaifiyarka, ita sannan wa ita mahaifiyarka, sannan wa mahaifiyarka, a na uku ita sannan wa ita sannan mahaifinka, saboda haka suna da girman haƙƙi a kanmu. To sai manzon Allah ya kirga shaidar zur ɗaya daga cikin wato ainihin kaba'ira. Shaidar zur ita ce shaida ta ƙarya, wato mutum ya ƙira zance alƙali ya yarda da shi kuma ƙarya yake, ita ce shahadatu zur. Domin az-zur din shi ne wato talbisul haqqi bil batil, ko tamwi at-tamwihu, mutum ya ƙira magana ya ta kawo bayanai kai ka ce gaske ne kuma ƙarya ne. Idan lawyer ya tsaya ba ƙarya ne, ya je ya tsaya ya ta kawo turanci na babu gaira babu dalili, yana fatan sakin layi ba iyaka, to ka ga ya saki layi ke duk zai shi shi ne kawai da muka faɗa jiya. Aikin lawyer zai iya zama daidai, zai iya zama kuskure, gwargwadon yadda mutum ya amfani da su wuka ce mai kai biyu, ko yanki alkhairi ko yanko sharri ne ta. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل ترى الشمس؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد أو دع. أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف وصححه الحاكم فأخطأ. وأنا حديث أنكر بودك عبد الله بن عباس يجي من زور صلى الله عليه وسلم يأتي دون مسلم ترى الشمس؟ شن كابر أنا لو كنت تفوته؟ قال نعم، يجي إيه؟ سيجي على مثلها فاشهد. Duk abin da ka bada shaida a kansa, ka bayar da shaida kamar yadda masanin ka da rana, ya zanto ka sane shi irin yadda ka san rana. Ala misli ha fashar auda, wani hadisi Ibn Adi ya rawaito shi, amma hadisi ne dhaif. Ibn Adi ya ce wa sahahu al-hakim fa aqta, hajjin ya yi da'awar sai hancinsa amma kuskure ba hadisi ne sai yi ba gaskiya ne hadisi na zai yi wa'anu rabbi allahu anu wa'anu rasulallahu sallallahu alaihi wa sallam qada bi yaminin wa shahidin akhrajahu muslimun wa abu dawud wa nasa'i wa qala isnaduhu jayyidun wa'anhu lam yurnaku wa zuwa ga abdullah da abbas manzo sallallahu alaihi wa sallam ya zartar da hukunci bi yaminin wa shahidin ta hanyar shaida guda daya da kuma rantsuwa ma'ana cikin abin da ya shafi dukiya kayi da awar ka bawa na bashi ya cinye maka shi ya ce san baka bani ba alƙali ya ce wane da ke barka kace da shi sai ya ce da ɗaya ne ina na biyu kace babu shi kadai yayi abin lokacin da ake ya kai da musulunci mazaje biyu ake so to amma tun da yanzu guda ɗaya ne da kai za ka iya rantsuwa a madadin shaidar na biyu da babu idan yayi rantsuwa shi kenan sai ya ce sai ya karɓi masa aikin ba an gane ko shi ne kaza bi yaminin wa shahidin wannan hadisi shi ne abin da jumhurin malamai suke aiki da shi in banda mazhabin Abu Hanifa da suka yi raddinsa ba sa aiki da irin wannan hadisi su sun tafi ne akan wahidu da wai adalin minkum suka ce nassin Qur'ani ya nasanta mazaje guda biyu yaya wannan hadisin zai zo ya cire daya ya kawo rantsuwa a madadinsa suka ce ga shi Qur'ani mutawatir ne hadisi kuma hadisul ahad ne su kuma ka'idar su ziyada ala nassi naskun wato idan wani abu ya zo ya karu kan nassi da aka sani da wannan abin da ya karu ya shafe wancan nassin kenan su a wurinsu ba don haka tunda wannan nassin ya ce a yi hukunci da rantsuwa shaida ɗaya da rantsuwa can ga aya ta ce aya shaidu biyu to wannan bayanin rantsuwa babu shi a cikin aya karuwa ya yi to tunda ko ya karu ya shafe ayar kenan su a wurinsu to babu yadda a yi wannan hadisin ya shafe aya tunda aya mutawatir ce hadisi kuma hadisul ahad duk waɗannan muqaddimat ne wanda galibin su bid'a ce gaskiya in dai hadisi ya riga ya tabbata cike da babu wata magana hadisin ko bai shafe ayar ba hadisin ya tabbatar ce dubi ake bukata amma bisa ga lura idan halasta ce dubu da biyu sai daya sai hadisi ya kawo sabon hukunci da zai fitar da mu daga tangi shine sai ayar rantsuwa kun gane ko imam muslim ya rawaito hadisin da abu dawud wa qala isnaduhu jayyid yace isnaduhu jayyid duk lokacin da suka ce isnaduhu jayyid suna nufin hadisi ne sahihi ko hasan a takaice dai hadisi ne karfafe wa dalil kabuli yutliquna jayyida wa salih as-sabit wal mujawwada idan sun tashi karban hadisi sai ce isnaduhu jayyid ko sai isnaduhu salih ko isnaduhu mujawwad ko isnaduhu sabit duk suna nufin karfafe ne وهذه بين الصحيح والحسن وعن ابي هريره رضي الله عنه مثله اخرجه ابو داود والترمذي وصححه ابن حبان هكا وجانبين امام ابو داود وامام الترمذي سرويته كتبتين من الحديث ابن حبان يعني انت باب الدعاوى والبينات باب ديكي مغانا دنجلي دعاوى دكوما شيدا كوديكي اكوبان بانسي زكانا شهادة البينة galibi da an ce albayyana waɗansu malamai suka ce ita ce dai shaida karan kanta waɗansu kuma suka ce a'a albayyana kullu ma yadinu bihi alhaq sawan kana shahidan aw shahidaini aw akthar sawan kana qarinatan aw alamatan yattadhihu alhaq wa yadinu biha fa hiya bayyana wa tubayyana kafi shaida fadi ta fuskar ma'ana domin ta iya yi wa mutum ne ta iya yi wa wata alama ce ka gani ta zahiri kamar yanzu mutane guda biyu su zo ɗaya daga cikinsu ga rauni a jikinsa ɗaya daga cikinsu ga wuka a hannunshi shi wanda aka wa raunin ya ci kwalar wannan mai wuka a hannu yana cewa wallahi ba zan yadda ba sai an fitar min da hakina amma ba rauni ko gani ba ku san me ya faru ba aka ce kai ya haka yace shi ji mun rauni me ya shaida ba ni da wata shaida a nan mai alkalin yin lura ne ga rauni ga wuka ga kuma ya fi kwararsa akwai wata alama da ta fanna akwai shaidan da wannan ibn qayyim yace ba wata shaidan ta fanna a duniya za mu kama shi mu raba masa ina ga ta fahimta idan ya yi masa ƙarya can a lahira a sai da kai amma a nan duniya don mu tabbatar da adalci sai mu tabbatar masa da ina ga ta fahimta ko misali wani yazo da kudi a hannu yana gudu, wani yazo ga aljihunsa a yanke, kuma wanda ma kama da kudin a hannu nan hannun dama ga kudi, hannun hagu ga reza, shi kuma wannan da biyu yana cewa ku rike shi har aljihuna yanke, sai mutum yana shaidar ka ba ku kata mutum yana shaidar ka karina da ta fito fili shi kenan ta zama shaida. Kuna ba za mu fahimta Ibn Kam ya yi bayani mai kyau dangane da tabbatar da irin waɗannan abubuwan a cikin littafin Ilamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Yace duk wanda yake shaida wai sai in mutum ne mai jini da tsoka ya zo ya tsaya ya bada shaida sannan ta zama shaida, yace ya jahilci menene shaida ko bayyana cikin Qur'ani ko hadisi, ya ta kawo dalilai masu yawa. Littafi ne mai kyau kwarai da gaske daga mai fatawa ko alƙalanci ya kamata yana da. Adda'awa jam'i ne na adda'awa. Ita ce kuma dai da'awa din a Hausa, in yi da'awar wani abu naka ne a wuri nawa ne, ga wani abu hannunka in yi da'awar nawa ne, da'awar abu kaza nawa ne. Ina ba dan fahimta. Kamar da zuma na awwal yazo ya ce jama'a mun tsinci zakka da kuɗi a ciki a wajen alwala tawace ce, sai wani daga hannu ce tawace, abin da nashi cewa tawace menene wannan da'awa ce, daga wannan da'awar ba ta zama tashi sai in ya mun samu shaida ko wata karina. An fahimta ku? Idan mun samu shaida sai mu ba su, a sai mu tambaye shi ko wasu iri ce zakar, sai ya bayani kudin nawa ne a ciki, sai ya bayani. Idan muka duba zakar launin irin yadda ya faɗa, kudin adadin da ya faɗa, kuma adadin lerorin ma irin wanda ya faɗa, misali ya ce naira 500 ne a ciki, 300 daga ciki 50-50, 200 'yan 20-20, muka kirga mu a gado haka ne, wannan ba ta zama alama ba, sai mu ba shi. Ina ba da fahimta. Amma idan muka zo muka daga zakka muka ce mun samu zakka a masallaci, waye dai saboda zakka da kudi a ciki, sai wani daga hannun ce ta wuce, sai wancan ma daga hannun ce ta wuce, to a nan kar mu sa su yi bayani a gaban mu, sai mu ce kai wannan malamin nan gurin jefe, gashi nan ma haɗa ka da mutum uku, yi musu bayanin yaya zakkar ka take rubuta, kai ma wannan raɗa wa waɗannan na gefen ka yi musu bayani yaya zakkar ka take rubuta. Idan daya yi bayani daidai da zakar take, daya kuma bayani take ba ta wace ce, ta wanda ya bayani ce, to amma da suka yi bayani daidai wani dafa. Wanda ya ce 500 ne a ciki, zakka ke baka 500 ne a ciki, 500 ɗin kowanne naira 100-100 guda biyar, wannan ma ce shi ma zakka ke baka 500 ne a ciki, 100-100 guda biyar, sai mu yaya kina. Abin da waɗansu malamai suka ce sai a raba musu, waɗansu malamai suka ce a'a yanzu kuma kowa daga cikin kowaye zai mana rantsuwa, waɗansu suka ce ba maganar rantsuwa, ba maganar rabawa, kawai abinda za a yi ƙuri'a. Idan aka zo rantsuwa ba ta za a waye zai rantsuwa, wannan ya ce ni zan yi, idan suka ce za su yi su duka kowa ya zafi kuma kowa ya rantsuwa, har yanzu kana cikin matsala, sai dai ka ce kai da mutum ɗaya zai rantsuwa a cikin ku. Waye zai yi sai ya ɗaya ce ni zan yi, ɗaya ce ni ba zan yi ba, waye zai yi kowa ce ni zan yi, sai ka ce to kai da dai guda ɗaya ce za a yi, yanzu sai mu yi ƙuri'a, sai a yi ƙuri'a, a rubuta takardar rantsuwa, a rubuta takardar babu rantsuwa, sai a tattara a aji sai kowa zo zaɓa, duk wanda ya zaɓo ta rantsuwa sai ya rantsuwa sai a ba shi, wancan kuma tunda bai zaɓo ta rantsuwa ba shi kenan sai a haƙura. Kun bai da shi shi kenan, da ba wannan dukkan shi kenan, shi ba da kuɗi. Ko da nashi ne, idan an je lahira wannan ya ba su ganin shi a nan duniya, hukuncin da za mu yi don tabbatar da doka da oda, haka za mu yi don a tabbatar da doka da oda da kuma adalci. An gane ku? Kullum mai hukunci yana aiki ne da abin da yake na me, na zahiri ne bayyana. Idan wani ya koye cikin mutanen da aka wa hukunci, ya karɓa abin da ba nashi ba, tun jiya man karanta, manzo Allah ce wuta ce aka ba shi ya karɓa. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو وفى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن يمين على المدعى عليه. متفق عليه. ولا ديسي أنكر هو دقاء بالله دعى عباس الله سكاله ادعى قليسي يسي من غير صلى الله عليه وسلم لو وفى الناس بدعواهم بذا يتبع متعبئة من نسك يدعى وفى لادعى ناس دماء رجال وأموالهم دعوة متعبئة من سنين دعوار jinin waɗansu mutane da dukiyoyinsu, ba kawai da ka zo ka ce mashin ɗin da wani ke kai na wani sai alƙali ya karɓe ba shi, da haka ranar da ka zo ka ce wani fi ya kasa babana da wuce shekara biyar sai lissali ya kama shi ya kashe ke wana da kuke ganin gurgu mai hannu ɗaya wani da ya bille masa hannu shi ma sai lissali ya kama shi ya bille masa hannu da duniya ta lalace da duniyar da ya dawo abu za a bashi da ba a zauna lafiya ba duniya shi ne lai yukan nasu gidawa mu da za a yi ta bai wa mutane abinda suka ce nasu ne ladda'a nasu dima'a rijalin wa amwala da wasu mutanen sun yi da'awar jinin waɗansu da dukiyoyinsu walakin al-yaminu 'ala al-mudda'a alayhi sai dai rantsuwa tana tabbata ne akan wanda aka yi da'awar yayi ne sai rantsuwa din ya kare kansa cewa ba shi ba ga ka'idar kenan idan an zo kotu wane yayi kaza wane yayi mun kaza ko wane ya kwace mun kaza ko abu kaza da ke wurin wani na wani ina ce da kaza da ke da na wani kawai sai da kalli ya karɓar sai ce ya na shi ne idan ce eh ai ba wata rigima ya tabbatarwa da kansu dai domin al'itirafu ta yi zira dinda mutum ya yi da awar laifinsa na ya fi kowace sai da kashi a duniya sha ba haka bane ba sai alkali ce za ka rantsa ya ce eh idan ya rantsuwa shi kenan za ku fitar da kansa والروايه باسناد صحيح البينه على المدعي واليمين على ما انكر وات امام البيهقي يروي بسند صحيح البينه على المدعي متمن ده يكاي قراي داور ابو كذا شيء شيء زي زو ده شهدا واليمين على ما انكر وندكو اكا تي متا كايل دي كذا شي كما لنقواتي ان دي ياي موسو لنقوانا ثبت كان من دي موسو وانا حديثي ده صحيح وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فاسرعوا فامر ان يسهم بينهم باليمين ايهم يحلف وانا حديث عن جابر بن ابو هريره الله تكاري با غريب يتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين وذلك مثلا ان سكاي دعوار اي من قال الله رسول الله زي با wannan yace na wani wannan yace na wani sai yace za ku rantsi fa asrahu sai suka yi gaggawa suka ce eh za mu rantsi an gane ku fa amara manzo sallallahu alaihi wasallam ce man iktata haqqa mri'in muslimin dukkan wanda ya dauki dukkan wanda ya karbi haqqin mutum musulmi bi yaminihi ta hanyar rantsuwansa ka rantsa ka ce abu kaza naka ne ko bayan ba naka bane dan uwanka ne musulmi duk wanda ya haka kuma aka dauka aka bashi fa kada aujaba Allahu lahu nar Allah ya wajabta masa shiga wuta wa harrama alaihi aljanna ya haramta masa shiga aljanna fa kana rajulun sai wani mutum yace ya rasulullah wa in kana shay'an yasiran ya rasulullah yace ko da abin nan dan ka danne ko da naira biyar ko da kandala misali wa in kana yasiran ko dan ka danne kawai sai yace aujaba Allahu lahu aljanna wa harrama alaihi aujaba lahu Allahu an-nar wa harrama alaihi aljanna sai mun zalla ce wa in kana qadiban min araq ko da tsumangiya ce ta itaciyar araq ita ce itace da ake asuwaki da ita sandar asuwaki ce ko da sandar asuwaki ce guda daya inda mutum ya yi rantsuwa ba naka bane na dan uwanka da kai rantsuwa aka baka nazarin da wannan hadisin ke maka shine Allah ya wajauta maka wuta ya haramta maka shiga aljanna Allah ya tsare mu wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito to kaga wannan a Ibn Hajar kawo wannan hadisi da ya anan gurin bayan ya kawo bayani akan idan mutum ya rantsuwa haƙƙinsa ne wato dan idan mutum zai rantsuwa dan ya sa akan me zai dan da ka rantsuwa kan za ka tabbatar maka da haƙƙi to amma ka tabbatar cewa in ƙarya kai wannan baka din da kotu sai bai nuna ya zama halala kanka ba tunda kotu ta yi aiki da zahiri ta baka kai kuma idan a baɗin ka san ƙarya kake to wannan hadisi kuma ya hau kanka assalamu alaikum salam ma'amalar manya daban ta yara kanana daban rikicin fensir kuma da yara a cikin aji wannan ai ba zai shiga wannan babin ba sai ka kwace ka mayar da shi na hukumar makaranta ko ka lura da wata karina ka ba wani ko ka saya ka za su ka ce to ka raba mu ko ka raba shi gida biyu ka ce ko ya dauki rabi wa an al-ash'as bin qais radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان
manzo Allah ce man halafa ala yaminin, dukkan wanda yayi rantsi akan wani abu na rantsuwa, akan wani abu da yake so a tabbata masa da shi, yaktafi biha malam ra'in muslimin, dan ya karbo dukiya ta musulmi da wannan rantsuwa. Huwa fiha fajirun, rantsuwan nan da yayi ya rantsa ne bisa ga ƙarya, wato yana fajirci, fajirci shine rantsuwa bisa ga ƙarya. Laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban, zai haɗu Allah, Allah yana mai fushi da shi, duk wanda aka ce Allah na fushi da shi kaga ai ya shiga uku. Allah ce falamma asafuna inta kamna minhum fa agarkanahum ajma'in fa ja'alnahum salafan wa masalan lil akhirin, lokacin da suka fusata mu sai muka dauki fansa akan su ta hanyar azaba, muka dunyar da su a cikin ruwa, muka sanya su suka zanto misali, abin buga misali ga mutanen da za su zo daga baya, wato mutanen Fir'auna kenan. To kai kuma yanzu kai abin da zaka fusata Ubangiji, ga ku zunnunci a ciki, wato masu rantsuwa kan ƙarya kenan, tsawon yan kasuwa ne, tsawon yan siyasa ne, tsawon kowane ne, inda mutum ya rantsa kan ƙarya ga hukuncinsa. Wa nabi Musa radiyallahu ta'ala anhu anna rajulain ikhtasama fi dabbatin wa laysa li wahidin minhuma bayyina fa qada biha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bainahuma nisfayn, rawahu ahmad wa abu daud wa an-nasa'i wa hadha lafzuhu wa qala isnaduhu jayyid. An karbo hadisi daga Abu Musa al-Ash'ari, Allah shi kare yadda a gare shi, anna rajulain ikhtasama fi dabbatin, wadansu mutane guda biyu sun yi rigima kan wata dabba, kamar wani rago ya gani ko wani rago, sai kowa yayi da'awar nashi ne, wa nazli wahidin minhuma bayyina, cikin su ba wanda yake da shaida akan wannan rago ne nashi ne ko wannan rago nashi ne. Fa qada biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bainahuma nisfayn, sai manzo Allah ya ce a sayar da dabbar ku raba kudin, sai ya raba wannan dabba a tsakaninsu, raba dabba a tsakaninsu ba wai yanka sai ya raba masa namun ba, shine sai a sayar da ita sai su raba kudin a tsakaninsu, wannan ya ce ta wuce babu shaida, wannan ya ce ta wuce babu shaida. Wato kaga a nan gurin ko alkali wannan ko kuma yi ne ya sa su yi rantsuwa, wani yi rantsuwa in ɗaya ce zai yi, ɗaya ce ba zai ba, kaga shikenan, wanda yi rantsuwa tare wata shi in duk su duka kowa ce ya yi rantsuwa sai a yi ne, sai a yi musu ƙuri'a, wanda ta fito yi rantsuwa sai rantsuwa ka ɗauka kayansa. Wannan hadisi Imam Ahmad da Abu Dawud da Nasa'i suka ruwaito, wannan kuma lafazin sa ne, qala isnaduhu jayyid, ina nufin lafazin Imam Nasa'i. Wa an Jabir radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala man halafa ala minbari hadha bi yamin athima tabawwa maq'adahu min an-nar. Manzo Allah ce dukkan wanda yayi rantsuwa ala minbari hadha, akan wannan minbarin nawa, yi rantsuwa bi yamin asima, rantsuwa ta sabo, rantsuwa ta ƙarya, tabawwa maq'adahu min an-nar, to lalle sai ya nemo zaman sa a cikin wuta. Annabi na nufin a cikin masallacin sa, ba wai lalle sai ka hau membarin ba lokacin da ka rantse, matukar kana Madina a cikin masallacin Annabi kuma ka rantse rantsuwa ta ƙarya, to saboda darajar wurin shi yasa aka yawa mutum razani da wannan. An gane ko? Dan dukkan wanda ya san wannan hadisi, to ya san ba zai rantsa da ƙarya cikin hadisin a cikin masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam ba, dan ba ga manzo Allah ce tabawwa maqadahu min an-nar, rawahu ahmad wa abu daud da wannan sahih. Wato sai wannan ya nuna wurin da aka rantsa yana da tasiri wajen laifin rantsuwar ƙarya ya ƙara kambama sama da sauran wurare, kamar yadda zamanin yin rantsuwar shi ma yana da tasiri wajen laifin ya kambama idan an kwatanta da sauran zamanin da ba shi ba, kamar yadda hadisin gaba zai nuna. Wannan hadisin sahihi ne. Wa an Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam thalathatun la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah, manzo Allah ce mutum uku Allah ba zai musu magana ba ranar tashin kiyama, wala yanzuru ilaihim, ba zai kalle su ba kallo na rahama, wala yuzakkihim, ba zai tsarkake su ba daga munanan halayensu, bannan tana su samu shiga aljanna, wala hum azabun alim, suna da azaba mai tsanani mai radadi. Na farko, rajulun ala fadli ma'in bil falati yamna'uhu min ibn as-sabil, rajulun ala fadli ma'in bil falati, mutum ne ya ga rara na ruwa wanda ya fi ƙarfin bukatar sa, bil falati a daji a filin Allah, al falati wurin da babu itace fili, sai ga wani tafki ko wani kududdufi an yi ruwa da damina ya sauka, ko ya dangaro ta kan dutsen ya zo ya taru a wajen, ka ɗebi na bukatar ka amma sai ka je ka ragaye dukkan waɗanda suke da bukata sun zo ta wajen ka hana su, ka ce ba za su siya ba,
kawai don wata mugunta ta ka in ma dan kai kana so kai noman rani da shi zai ka hana kowa dan mai kawai da bukatar ka hana sauran jama'a inda daidai san ka na ruwan to anta haqqu bihi min ghayrik amma ya ga rin bukatar ka fadli ma abin da yake kan bukatar ka bil falati kuma a filin Allah ba a gidanka ba to baka da ikon ka tangance ka ce ba wanda zai duba sai kai duk mutumin da ya ka to ya shiga cikin wadannan mutane guda uku yamna umu min min sabili ya hana shi ga matafiya wa rajulun baya a rajulun bisil'atin ba'da al'asri fa halafa lahu billahi na akhadha bi kaza wa kaza fa saddaqahu wa huwa ala ghayri zalik nabi mutum wanda ya kulla cinikayya bisil'atin da wata haja ba'da al'asri bayan al'asr fa halafa lahu billah ya kulla wata cinikayya da wani mutum kan wata haja kuma ya rantse masa da Allah bayan sallar al'asr cewa wallahi ko ni kaza da kaza na sai wuta tasaddaqahu shi ko yadda bawan Allah da zaka rantse da Allah sai ya gaskata ka to sai gairu zalika halin ko abun ba haka ka sai wuta ba ina fata an fahimta wato kaza shi rantsuwa a kowane yini inda a dukkan awanni na yini inda rantsuwar ƙarya ce tana da laifi amma laifin yana girmama a wani lokaci a bayan sallar asar saboda kimar lokacin asar dan sallar asar ita ce a salatul wusta kamar yadda muka karanta a baya da Allah ya hafizu ala salawati wa salatul wusta lokacin da mala'iku ke sauka ko mutum ya rantsa da Allah akan ƙarya a lokacin ai yabo wanda ya rantsa da Allah da rantsaka duk wanda ya laifi amma nan da bayan asar ya fi shiga cikin hadari mutum ya rantsa cewa wallahi ko ni kaza na sai wannan haja din shi kuma sai ya gaskata ka ita to wannan dole maka wani abu akai karan sai nada dubu ka saya bayan 900 ne kaga 100 kawai kai karan sai kici to wurin karawa 100 ya karawa 100 baka 1100 wai kai baraka yin gaskiya baka ce 100 so kuma wai jirdi ma wai sai ka fada mutum abin da kaso ba wanda yace fa yan gaso su suke jefa kansu cikin matsala ah lokacin da zan ce wannan bandar mai sanda ko ni muka tanta nawa ne kudin su zaka fada mu ba lalle bane sai ka fada mun ga kai ma yadda ya tashi a wajenka dan mai sai ka fada ku ba wanda ya tsara maka wannan in ka fada kai ne ka ga maka yake tsabo in ko har za ka fada to sai ka fada gaskiya in ka fada kariya to kaga ai ka shiga cikin hadari an gane ko ba wanda yake dole ne dan ka so kai mara tantan nan 100 sai ka bayar 100 ka saya dan ka saya 100 sai ka bayar 100 ka saya dan a dole ba 50 ko 100 ko 200 nawa ka saya ai nawa ka dawo na saya kai din ne ciniki Allah da manzansa ba su ce sana faɗa maka nawa na saya ba amma da zama ya faɗa maka nawa don sayar kai kuma ko ka saya ko ka wuce kuma muke ɓata kan mu lokaci a tsaya abin da za a sayar 1000 sai a sa mutum 1500 sai ka rasa ta inda za ka faro ta yi dan tunta inda ka faro ta yi kana ganin za a girma ka kuma dan wata tsaya ka ga shi kanshi ya san 1000 ko ke sayarwa ba dan ya sayi 700 amma 1200 kada sai ka rasa inda za ka faro idan ka dan yi kara sai ka gabar kara ba tsakiya ko kuma dai ka dan musu rabi da kadan sai ka ce a bayan Allah 1500 sai ya dariya to ai ko ni ma wani na bai kai haka ba ko shi ba wani su to wai idan dai ni ga ba wannan sai za ka tafi sai kira ka to kawo dai tunda kai ne tunda ni ne na ka san da bai san ka ba wa amma tunda kai ne wala tunda ni barka da kiyanci na shine maganar ko wato babu abin da ke sa albarka a cikin harkar kasuwanci da mu'amala gaba ɗayanta irin gaskiya da rashin ha'inci haka manzon Allah ya faɗa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bayyihima wa in kadaba wa katama muhikat barakatu bayyihima mai saye da sayarwa idan sun yi gaskiya kuma sun bayyana aibu da ke tattare da kayan su akwai aibu to Allah zai sa musu albarka cikin duk abin da za su sayar idan ko suka kin gaskiya kuma suka tsoye aibu suka buga maka hanci to Allah ba zai sa musu albarka cikin ba kaga mutum ya faɗi gaskiya cikin nan sai gagara wa an jabir radiyallahu anhu kun ji mun karanta shi wannan ayat ba mu karanta san ta ko wa rajulun bai'a imaman la yubayihu illa lid-dunya da mutumin da yayi bai'a ga imam idan an ce imam ana nufin shugaban musulmi amirul mu'minin nan mun bane da mutumin da yayi bai'a ga sarki cikin sarakunan musulunci ga shugaba cikin shugabannin musulunci wanda yake da iko a fadin kasarsa na ya nada ko ya kunce kuma yake aiki da dokar Allah la yubai'u ba abin da yasa masa bai'a illa lid-dunya sai dan duniya fa ya ta'u minha wafa in ya ba shi wani abu na duniya din mukami ne to shikenan zai cika mubayi'arsa wa in lam yu'tihi minha lam yafi idan bai ba shi ba ko ba zai cika wannan mu'amala wannan mubayi'ata sa ba to shi ma wannan na cikin mutum uku ma'ana mubayi'a da ake wa sarki na musulmai ko shugaba na musulmai ana mishi mubayi'a ne dan a taimake shi kan aiwatar da dokar Allah a bankasa ba wai kai mubayi'a bane dan ya banka tukunci da mukami ka goyi bayansa dan idan ya ce yawa mutane aiki ka goyi bayansa dan idan ya karbi sarauta dan idan ya karbi gwamnati ya wanzar da adalci wannan ita ce mana barka ba wai dan kunyar jeje ne akan sai ya baka mukami iri kaza ba wannan yana dokar Allah haka ake yi mubayi'a kenan na'am wato shugaban da ake nufi a nan gure shi ne shugaba da yake aiki da dokokin Allah shugaba da yake aiki da dokokin Allah shugaban da baya aiki da dokar Allah bai ma imani da ta bai yadda da shawa ba ya shiga cikin wannan suna aiki da dokar Allah ba da yau shi ke nan in shugaba na aiki da dokar Allah qala Allah qala rasulullahi dole mutum ya masa mubaya in shugaba baya aiki da dokar Allah ku ba ta mubaya da ke kanka Allah bai tsira maka wannan mubayar ba ya ai mun karanta jiya cewa dukkan wanda Allah ya bashi shugabancin musulmi fa ta jama'a an hajatihim ya tuya ba ruwan su da bukatar su wa fakirihim ya koyewa talakawa in sun zo ganin shi baya yarda shi ma shi ta jama'a Allah duna hajati Allah zai sanya hijabi tsakanin shi da bukatar sa yana aiki dokar Allah malam Dawud shi ke nan magana ta riga ta kare wato kullum a waɗanda za su iya gyara al'umma al'umma ta tafi daidai su ne shugabanni da malamai ko musamman malamai idan malamai suka tsaya gaskiya tsakani da Allah ba wani kwane-kwane gaskiya kuma su faɗa shugabanni gaskiya shi ke nan idan shugaba zai ba da ƙofa a je a same shi a faɗa masa gaskiya to ba ya buƙatar sai an yi wa'azi a kansa wajen wa'azi idan shugaba an yi aje a faɗa masa shi da shi ya ƙi babu laifi a safiya hudubar juma in wannan sautin zai kai masa ina ba za mu fahimta domin ribar ba wai a faɗi laifin ba a'a idan an faɗa ya isa gare shi shi ne babban riba to akwai waɗanda suke da ƙarfin hannun su faɗi magana ba a gaban mutum ba amma idan a gaban shi ne ba za su iya faɗa ba to a nan illa ce in mutum na da ƙarfin hannun lalle zai faɗa wa shugaba to an fi son ya je ya same shi ya faɗa masa shi da shi wato ba mu gane kimar Sheikh Abdulaziz bin Baz ba da yawa sai bayan rasuwarsa da na zo na bincike kan rayuwarsa da littattafansa da bayanansa da rubuce-rubucensa da menene ɗinsa wallahi idan ka gama ganganu da ya rinka faɗa a sarakunan nan za ka yi mamaki maganganu da zai rubuta masa a rubuce shi da su ya je ya miƙa musu wallahi za ka yi mamaki akan su tsayar da dokokin Allah sai aiki da dokar Allah sai aiki da Qur'ani sai aiki da hadisi wuri kaza ana barna iri kaza a daina amma ba ta fitowa fili ya faɗa akan mimbari jama'a sun ji ba da haka da yawa daga cikin ɗalibai ma waɗanda suke masu zafi lokacin muna karatu waɗansu kusan su gafarta bin ba suke to shi salon da ya ɗauka kenan shi da su ya musu magana duk ba mu gane wannan ba sai da bayan ya mutu muke ganin rubuce-rubucensa da aka ta fito da su ana bugawa sai ke mamaki sosai da sosai to idan har za a iya samun shugaba a faɗa masa shine matsin da shine idan an gama da shi a kasa faɗa to wannan ita ce matsala shi ko malami ya kamata ya fahimci cewa wato ba wanda yake da tasiri ya gyara shugabanni irin malami ba wanda yake da tasiri ya gyara shugabannin irin malami ta hanyar Qur'ani, ta hanyar hadisi, ta hanyar hikimar wa'azi, ta hanyar dalil talati. Illa iyaka ba lallai bane bai kasance ganawa ɗaya ko ganawa biyu ko ganawa uku ta iya ce da manufa. Akwai wanda zai ɗauka ya hada su ka faɗa mutum ya kiyarda wannan ka isar masa kenan shi ne gizi, duk wannan ba za ta abin nan ba, za ka ita nuneta masa. Manzo Allah ya zo wurin Abu Talib zai mutu yana cewa qul la ilaha illallah kalimatan ahaju laka biha inda Allah. Da Abu Jahl da Abdullah bin Abi Umayya su kuma suna ce masa a targaba an millata Abdul Muttalib, manzo Allah ya maimaita su maimaita, manzo Allah ya maimaita su maimaita har sai da ya mutu. Ma'ana da idan ya yi farso ɗaya tun da shi fi kowa iya wazi da ba sai ya tafi yasa ba, ita shi kenan na isa masa in ya ga dama waje, in ya ga dama kiji. Amma duk da haka ya mutu na cewa wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha, zan yi ta muka istighfari matukar ba a hana ni ba. Haka ya ta masa istighfari har sai da Allah ya saukar da aya dan yana shi, ba kana da annabi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen wa law kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Wato iri biyu ne mu, ko dai wanda ba zai iya faɗa shugaba gaskiya ba, ko wanda zai faɗa mata amma haɗe da zagi da cin mutunci, wanda shi ko ba zai iya ɗauka ba a wannan tsarin jiyar mulki ba za ta bari ya daga ko da gaskiya ce, idan da zagi ne, idan da cin mutunci ne, ko kuma idan a gaban jama'a ne haka zai ga cewa kawai kankantar da shi kai nufin yi. To wanda zai iya jarunta shi ne ya faɗa masa shi da shi, amma wanda idan an faɗa masa an jarraba kai da shi, wani ya yi kai ka yi waɗansu sun yi ya ƙi ji, ƙi sai a fasa kwaya kan mimbari kowa ma ya ji, don wani sai an yi haka ɗin zai ji. Akwai wanda na kogo ne sai ka sa masa hayaƙi sannan ya fito, a kogo shi hayaƙi shi ke fitar da na kogo, ko ba haka ba? To yadda al'amura sai kenan. Amma gaskiya wato shugabannin suna cutar da mu matuƙa ƙwarai da gaske, suna cutar da mu, suna cutar da addini. Inda za su gyaru ɗin zai fi alkhairi a gare su da mu gaba ɗaya. Rashin gyaruwarsu cutuwarsu ce cutuwar mu ce, mu za mu cutu a duniyance saboda ba su inganta ba balanta za su gyara rayuwarmu da halayenmu. Mu fuskanci kowace al'umma, mu fuskanci kowane irin challenges a cikin rayuwa, don su kawai da shugaba za ka iya fuskantar kowane ƙalubale a cikin rayuwa. Shugaban da yake wakiltar ka ba yake wakiltar kansa ba, amma in ba ka da wannan ba za ka iya ba. Yanzu waɗansu yan uwa suka same ni da zu ba jiya malam Dawud kake cewa a nan mazafar wace ce, mazafar dan iya kansila da aka tsayar a wata jam'iyya mace ce ko matsar ma, waɗansu suka zuwa kare man sharhi mace ce ɗaya kenan, ka ga dai mace ba za ta yi shugabanci ba. Na biyu kafira ce, baka tafiya ce, mai haɗa ta da boci, sannan kuma yanzu haka silikinta sa'ar ta shine sayar da giya, kuma da aka yi zaɓen na tusa gidan Allah ba ita ce ba. Wani yaro saurayi ya ci mai kishin addini, amma wani uban jam'iyya ya zo ce sam ita ce ta bauta jam'iyya, don haka sakamakon da za a yi mata kenan, kuma shi musulmi ne. Ta zuwa an gano wannan kunga a nan gurin, kunga a nan gurin haƙƙin da ke kanku, haƙƙin da ke kanku a nan gurin shi ne in dai malamai waɗanda suke da tsoron Allah su haɗu su je su samu wannan mutumin. Billahi allazi in da su je sun same shi ba Allah zai tambaye su ranar tashin kiyama gurgurdan gajiya wasu. Allah ko je su same shi, me yasa kai wannan cin mutunci? Wannan cin mutunci ne ga addinin musulunci. Ko dai ka gyara wannan, ko kuma mu sa ka a mimbarin juma'a mu faɗi abin da kai mu tsine mai albarka, kowa ji sai ne kuma wai don kun ya ka sani ko kuma ba. Duk fa wannan ladabi da muke yi na musulunci muke tafiya da waɗannan mutane, musulunci ya koya mana wannan ladabin, amma waye dan suna mana kwarjini sun fi wai muna jin tsoron su ba. Kuma in muka ce za mu mu'amalance su da demokradiyyar da suka yi imani da ita za su ji jiki. To kaga sai ku rikide ku ɗauki demokradiyyar tasu, a demokradiyyar su sun fi kowa da yadda ake da Bill Clinton akan Monica Lewinsky, aka zo aka tona masa asiri ana fallasa kan ya matse mace a jikin bango ba ta aka ma ya yi zaune da ita ba, ya yi ƙarya. Su Amerikawa ba ya matse ta a jikin bango ya dame su ba, me yasa ya yi ƙarya? Bayan ya rantsa ba zai yi ƙarya ba, shi ne abin da ya dama Amerikawa. In bango ne ce da ɓarna su ma duk su ne a yi, duk shekaru ne a yi, waye wanda yake dan haihuwa a cikinsu, ai ba su ne ba dan aure ka a cikinsu, amma su ɓarna wai me yasa ya yi ƙarya? Ko bayan ya rantsa ba zai yi ƙarya ba, aka yi masa fallasa ko waje ba demokarasi ɗin muke nan, sai a ɗauki wani demokarasi na yi musu mu'amala da ita su ma. amma na faɗa muku wallahi ku masaurata ne sosai da sosai like
وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلين اختصما في ناقة فقال كل واحد منهما نتجت هذه الناقة عندي وقام بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده وأن حديثي أنك لقد جابر بن عبد الله أن ذكار الدعا بريسي يسي أن رجلين اختصما في ناقة وتنسبتاني هدابي سيه ثم جمد وتتابوا فقال كل واحد منهما كو أنت إذا كتكيوس يتي نتجت هذه الناقة عندي أو أن تقول أولينا أكا هفيتا أجدانا أكا هفيتا وكان بينة كو أكم كاوشيدا فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده ومن ذا الله يتبقى يتبقى وان ذا يجي لكي لكي أهن لوكة انداك لو كادونا لكي أهل كادي لوكة انداك سبوكوتو كادوا عيشو قودا أبو أهن نوسا an zo rikina ga wanda Allah wannan yana jaye da ita wancan kuma yana jaye ya taho shi ba komai a hannunsa rigima wace akan mai akan wannan taguwar nesa wuce wani da shaidar kai cewa ne shi wancan ce ba ta wuce ta ce waje da kai cewa ne manzo Allah ce a hannun wa take yanzu je ka taka ce ya ba ta mai da ba ta hannun kowa tana tsakiya to sai ya ci gona daban kowa ce a raba musu kowa yayi cikin da abubuwan da makaranta baya وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق رواهما الدارقطني وفي إسنادهما ضعف أنا مثل دولنا أن حديث دولنا ديوتي أتكين سنة جنسة أكوي روني وأن حديث عبد الله بن عمر أبين ديك الشام أن الله يا ما يبدا ينصوا على طالب الحق طالب الحق فينا المدعي أن ذلك متن يقول دابي يسكر رسول الله الكتي da suka zo suna rikici wane yace abin da ke wurin wane ya wane alkali ya tambaye shi nashi ne yace a na wane mai abin da ke kan wannan rantsuwa aka ce yi rantsuwa sai ya ce ba zan yi ba kai da shaida babu shaida ce to za ka yi rantsuwa naka ne sai ya rantsa ce aka ce ba shi kan shi kun bayyana cikin sarai to wannan hadisin da ifi ne amma ita matsalar malamai sun yi sabani a kankan cewa shin zai iya yiwa mutumin da shi yake da'awar abu kaza na wani a sake rantsuwa tunda da ka'ida shi shaida zai kawo wanda ya inkari kuma shi kuma shi ne zai mai rantsuwa to shi wannan ya inkari ya kira rantsuwa ga ka'ida waɗansu malamai suka ce matukar aka ce kaza na waya kamar shi kaza nashi ne ya yi da'awar cewa abin da ke wurinka nashi ne yace a na wani aka ce rantsai yace ba zan rantsai ba cewa ba zan rantsai ba kada ta kwace abin daga hannun shi ta ba wancan wadannan suka ce a to ai kuma bai zo da shaida ba tun da dai shi wannan ya kira rantsuwa yanzu ba ɗauko rantsuwar mu mai rawa da wannan kai rantsai da ya rantsai kuma a ɗauka a ba shi kun fahimta ai wa an Aisha radiyallahu anha qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam zaata yawmin masura tabruqu asarir wajhihi فقال ألم تري إلى مجذذ المدلج نظر آنفا إلى زيد بن هارثة وأسامة بن زيد فقال هذه الأقدام بعضها من بعض متفق عليه وأن حديثي أنك قد عمر عائشة أن سكال الداء قريكا كشي دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وترانا من دن الله صلى الله عليه وسلم ياشبه وزينا masruran yana mai farin ciki tabruku asarir wajhihi zanen fuskar shi suna kyalle zanen fuska ba wai zane da ake yi irin namu da yanzu ba a za ga mutum a fuskar sa haka wato kamar fata sa ta dan abin nan zane haka eh tattalin goshin sa na kyalle fa kana sai manzo Allah yace da ita alam tari ila mujazzizul mudlizi ki Aisha kina da labarin mujazzid al-mudlizi kuwa nazara anifin ala zaid ibn harisa dazin nan ya kalli zaid ibn harisa wa usama ibn zaid da usama dan sa fa qala sai fi hadhihi al-aqdam ba'daha min ba'd fahin su ya tsure ne daga fashi menene dole sai ka gani kisan hadisi kisan hadisi yadda yake shi ne zaid ibn harisa shine uba ga usama ibn zaid to amma shi zai tarin fata ne balarabe ne sai usama ya zama baki Qurayshawa suke zagin Usama akan wannan kan cewa tunda baki ne ba zai dare babansa ba. Ina fata an fahimta. To da ka'idar musulunci kuwa in dai matar ka ta haifi da ai danka ne. In dai ba kai ne ka zo ka ce baka yadda ba. Shi ne bai ce ba ɗansa bane ba. To amma tunda launi ya samu manzo aka yi ta zargi. Wannan zargi yana damun manzon Allah, tunda manzon Allah yana son Zaid bin Haritha yana kuma son ɗansa Usama. Domin Zaid yana ɗaya daga cikin mutanen farko da suka shiga musulunci. Asalinsa bawa ne aka zo da shi Makka. Khadija ta mallake shi, ta bayar da shi ga annabi, manzon Allah ya ƴantar da shi ya yi ɗa da shi. Tun a lokacin ba haramta taballi ba, taballi shi ne kamar yadda ɗan wani ka ce ɗanka ne. Kai da kiliyarin din shi a matsayin ɗa. To haka manzon Allah ya ƴantar da shi a ɗakin Ka'aba ya ce. Har zuwa lokacin da musulunci ya zo rushe wannan ka'ida ta tabanni din, ma da ala Allahu lirajulin min qalbayni fi jawfi wa ma da ala azwajakum allati tuzahiruna minhunna ummahatukum wa ma da ala adiyaakum abnaakum zalikum qawlukum bi afwahikum wallahu yaqulu alhaq. Kaga anan gurin sai Allah ya rushe cewa bai halatta baka dauke wani ɗaka ce naka ne, da haka daga yau ba cewa ɗanka ne, sai dai ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فأصلا شيء زيد بامتوا مكة بني با بوتاتي تكاوش مكة وتكبيلة تكاوش قبيلة سهالي أكا تكوش أكا وش مكة إذا كون سهنو فاتا أنت هنو هارفا دا هنو كبيلة فاتا هنو مزالة سوصة ما يكون سكوبة دا بيتن يازو نيمانسا إلا دموانسا فوزو سابيش أو مكة ديزو سيو سابيش أو جمع زالة سوصة yace da manzo sallallahu alaihi wasallam nawa zan saye shi duk da na san ɗana ne, nawa zan saye shi na yadda in baka duk abin da kake so in fanshe shi in tafi da shi. Manzo Allah ce in faɗa maka abin da ya fi wannan alkhairi, yace faɗa mai yanzu, yace tunda ɗanka ne babu nazarin saye, amma a kirayo shi ga ka a matsayin ka na ubansa, ga ni a matsayina na uban gidansa, ya zaɓa in ya zaɓi ya tafi da kai ya ɗauki ka tafi da shi kyauta, in ya zaɓi ya zauna da ni to kuma yayin da za a yi mutum ya zaɓi na madadin ni kuma in kore shi. Sai aka kira wani sai manzo Allah ya nuna mahaifin sai ce ka san wanda yace yace waye mahaifina ne, wancan fatanin mahaifina ne, yace to gashi nan sun zo neman ka cikin biyu sai ka zaɓi ɗaya, ko ka bi su ku tafi ko ka zama a wurina. Yace wallahi manzon Allah ba zan zaɓi wani ba akan ka a duniya, ina wurin ka. Manzo Allah ka wuce ne kan bin wanda zai yi to ga dai yadda yake bi ko ban kore wanda ya zaɓi ni ba. Wani shi ne kisan zama ta sai dan to manzon Allah na kaunarsa har da ya haifi ɗa ba kuma na kamar ɗan shi Usama ana kiransa al-hibbu ibn al-hibbi. To kaga wannan magana da Qurayshawa ke yi ta bakanci ta bakanta ne ga Zaid za ta damu manzon Allah. To wata rana shi Zaid da ɗansa Usama suna kwance su rufe kansu da mayafi, ƙafafunsu sun fito waje, sai ga shi wannan Mujazziz al-Mudlisi ɗan ƙabilar Banu Mudlis ne wanda su kuma sun shahara da ƙiyafa. Abinda ake nufi da ƙiyafa a wancan lokaci mutane waɗanda suke da ƙwarewa wajen gane sawu ko kamanni, da sun ga wane za su ce wane akwai dangantaka tsakanin shi da wane, ko da kamar komin ƙanƙantarta, da akwai kamar da ba ta bayyana a fuska sai a hannu, akwai da ba ta bayyana a hannu sai a ƙafa. Za ka ga fuskar duk ta samu ban, amma a ƙafar za ka gane lallai wannan daga family ɗaya suke, daga gida ɗin su. Akwai wani lokacin ta hanyar sauti ake ganewa, akwai wani lokacin ta hanyar halayya ko ta hanyar wato abin nan ɗin mutum infial ɗinsa, ban san infial ba dan sa kamar wato emotion ɗinsa, ta hanyar shi ne za a iya ganewa. To shi abin da sharin shi kenan Mujazziz, ko da ya zo Usama ibn Zaid da babansa Zaid suna kwance sun rufe kansu da mayafi ga kafafunsu sun bayyana, ya kalli kafafun ya ce wannan kafafun da yake ake yin gidan mai family daidai hadisi aka dawo babu ha, wanda Laraba sun yi da wannan a jahiliya ana iya tabbatar da dangantaka ta hanyar haka. Wannan sai ta sa manzon Allah ya ci ta haɗi, sai suke gida na faɗa Aisha kin ga Mujazziz ma da ya zo ya kalli Zaid da Usama bai taɓa ganin su ba, sai yau bai ga fuskar su ba kawai kafar ya kalla, amma ga abin da ya faɗa ina wancan masu zargi cewa ba ɗansa bane ba, ma'ana abin da ya faranta manzon Allah da yake. To hikimar kawo hadisin a wannan babin shi ne me, ashe za a iya tabbatar da me shaida ta hanyar alama ko ba ta hanyar dan adam ba, shi bayan aka yi bayan aka yi auren mahaifin Usama da Zaid, bayan aka a haife shi ba yana kai kaza amma ya gani ya tabbatar. To irin wannan ana amfani da su a lokacin jahiliya, ko su ga sawu su ce wannan sawun wane ne, ko sawun ɗan gidansu wane ne. Allah ya ba su kuma wannan wani ilimi ne na daban. To shi kuma malamai suna saɓani wajen tabbatar da wato hukunce-hukunce na shari'a ta hanyar haka, amma da zance mafi inganci shine tabbatuwarsa in an samu ƙwararru waɗanda suka iya haka nan. Wannan hadisi muttafaqun alaihi, Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rubuto. Ina da sai mu takaita haka, abinda muka faɗa zama daidai, Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Ubangiji ta Allah shi yafi mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Gaba da batun tara taimakon,
ina son malam ya yi ƙwaƙwaran ƙarin bayani dangane da yadda 'yan uwanmu mata musulmai ke shiga gidajen rediyo musamman na ƙasashen waje su rika farfaganda dangane da shugabancin mata. Wai musulunci ma ai ya tabbatar da shi, har ma sukan ba da misalin wasu ƙasashen musulmi waɗanda mata suka shugabance su, irin su Indonesia, ko kuma su rika buga misali da Bilkisu ta zamanin Annabi Sulaiman alaihi salam.
Wato wannan shi ne, ko dai mummunar fahimta ko mummunar niyya, abinda ke cutar da addini shi ne don mutum ya yi mummunar fahimta. Kaga ko da yana da kyakkyawar fahimta, mugunyar niyyarsa ba za ta sa ya addini ba. Haka kuma ko da yana da kyakkyawar niyya, mugunyar fahimtarsa ba za ta iya sa ya gane addini daidai ba. Misali, idan mutum ya ɗauki Bilkis da ta zamanin da Annabi Sulaiman, kafira ce ba, lokacin da take shugabancin kafira ce. Dan wanda ya kawo Annabi Sulaiman labari na cewa wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah, na same ta ita da mutanen ta suna wa rana sujada ga Allah ba. Wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fa saddahum 'an as-sabil fa hum la yahtadun. Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna ma tu'linun. Kana bautar rana ne ita da mutanen ta, to shi kenan kuma sai ki koyi da bilki su wanda suke bautar rana. Kaga wannan mummunar fahimta kenan, wato ba su iya fahimtar ayoyin Alkur'ani din ma mai suka ce. Sai mutum ya ɗauki wani gutsiyar kisa ya kafa hujja da shi, ɗaya kenan. Na biyu kuma, yanka kafa hujja da cewa ga wata musulma mace ita ma ta yi shugabanci kamar mai gawarti Sokarno ta Indonesia, yanzu babu wani musulmi da yake shan giya, shi kenan sai giya ta zama halal. Babu wani musulmi da yake zina ko fashi da mukami, shi kenan tun da an samu wani musulmi ya zina ko fashi da mukami daga nan tun da musulmi ya, shi kenan sai zama halal. To kai da an samu wata mace ta yi shugabanci ba wani ta zama halal ba, ya zama halal ba. Kila kawai abin da zaki ce ai musulmi ne suka zaɓe ta suka sa ta yi shugabanci, to musulmi a nan ƙasar ba sun sa wa ba su jiyar shugabanci ba, har ne ma tamfirin har ne ma ba su an sa wa shugabanci. Yadda waɗanda suka sa Obasanjo yin shugabanci kuskure suka yi, haka wanda suka tsaya suka sanya na gawar titi shugabanci su ma kuskure suka yi. Kuskure na baya zama hujja cikin addini, ba ka wannan jahilci ne kawai, jahilci ne da mummunar fahimta. Ko wani lokacin ka samu mutum suna da kyakkyawan niyya amma ba su fahimci addini ba, kuma suna son sai sun yi magana kan addini dole, ko kuma ba ma can mummunan nufi gare su. Wakilai ne na turawan mulkin mallaka, an riga an shigo su da ƙasashen waje, tsinannin kungiyoyi irin wanda suka zo suka yi sansani a ƙasashen mu irin su UNICEF suna ba su taimako daga ƙasa, ba don gobe su fito su tsare ƙafar su kafa cewa Allah su kafa cewa manzansa kan wani abu da ba su na duniya wanda bai ta hankara ya kare ba. Da haka wannan ba ya zama wata hujja cewa wai Bilkisu ta yi sarauniya a da, tunda Bilkisu kan arniya ce a lokacin, in kuma ke za ki yi arniya ko yi da arniya ne sai ki ziki, ko kuma cewa ga wata musulma ta yi shugabanci a wata ƙasa.
Allah gafarta malam, ina son ka bambance min tsakanin kalkala sugura da kubura
da kuma da yada da wani kalkala da yada da wani kalkala wanda sai da wani bayar sun gaskiya.
To malam Jafar, ina maka gaisuwa ta musulunci, abinda asusun tallafi na zaitun take yi, Allah ya saka mata da alheri, musamman irin nauyin nuna mana shirinka da NTA Bauchi tun cikin azumi har zuwa yanzu duk Juma'a, saboda son ka da nake yi akan abinda kake faɗa a wa'azinka ya sa na fahimci kurakuraina da nake yi, na kuma gyara sunan. Sannan matana ta haihu yau Litinin, na yi wa yaron suna Jafar. Kuma ina son malam ya yi wa mai sunansa addu'a, Allah ya bashi fahimta fiye da nan malam. Amin. Dan duba da
ku bayyana ta ana ya hada mu kan yi masa da'a, ya kuma dawomar da mu kan yi masa da'a ayyukanmu da muke yi dai, ubangiji ba ni ikon dawoma a kansu, kulakulanmu kuma ubangiji ta'ala ba ni ikon tuba da barki, yaro da ka samu kuma ubangiji ta'ala ya sanya masa albarka, ya ba shi ilimi mai amfani, wato ko da lokacin ilimi ba yawansa bane amfaninsa, duk wanda ka tashi wa addu'a ka ba shi kai masa roƙon, ba wai Allah ba shi ilimi da yawa, Allah ba shi ilimi mai amfani, ubangiji ta'ala ba shi ilimi mai amfani, ya amfani kansa kuma ya amfani al'umma sama da ma ni yadda nake.
Malam Allah ya saka maka da alheri. Wato malam ina son ka jawo hankalin yan uwa musulmai, saboda gobe za a yi rijista na katin dan kasa.
Wannan ka abu ne mai muhimmanci da ya kamata, ba wai a cikin wannan karatun ba, ya kamata ma duk wani limami da ya yi sallah ko ta azhar ko ta la'asar ya wayewa mutane nasiha akan wannan, saboda mutanen mu muna da sakaci. Ya kamata a amfani da wannan, don kada ko ta barmayar ta faru a baya wanda tasirinta zai bayyana in ba Allah ya kiyaye ba nan gaba. Na farko dai, lokacin da aka zo yin kati na rijistar zaɓe, an yi magudin da aka yi ta zuwa a wurare da dama cibiyoyin yankar wannan kati babu ma'aikata ko babu katin, kuma hakan ya rinka faruwa ne a ƙasashen mu na musulmi, saboda haka waɗansu da dama ba su samu sun yi ba. Sannan kuma yanzu da gangan wannan gwamnatin mai ci yanzu ta Obasanjo ta shirya wannan makircin a fara shi gobe a kammala nan da sati biyu, kar ku manta alhazanmu da dama suna aikin hajji ba su fara dawowa ba, har na kuma suna nan ba su je ko ina ba. Saboda haka shi kuma zaɓe da ƙuri'a ɗaya, idan mutum ya fika ya riga ya ci zaɓe a kanka, idan mutum ya samu ƙuri'a 55 ka samu 49 ya ci zaɓe, to ballantana alhazanmu da suka fi wanda suka tafi kan ƙa'ida ma idan mutum 70 banda wanda suka tafi ba bisa ƙa'ida ba. To kaga a nan wurin idan aka samu latin dawowar alhazai, abinda wannan ke nunawa da dama ba za su yi wannan katin zaman nan ƙarshe ba, kuma wanda yana da alaƙa da yin zaɓe, wanda a nan ne ya kamata yanzu musulmi su tashi su yi rigima cewa ba su yadda ba, kar a fara sai duk alhazan musun dawo, a yi wannan hayaniyar sosai a yi ta ƙare. Wato lamarin Najeriya ta zama idan ba ka da mai maka hayaniya ba za ka kai labari ba. To saboda haka wannan yanzu ya kamata a tsaya sosai cewa ba mu yadda ba da sati biyu da aka ƙayyade, lallai a sati ya zanto cikakken wata ɗaya ko kwana 40 ana yi, ba dan kuma ba saboda alhazanmu da suke aikin hajji har su je su dawo. Amma wallahi matukar aka kare shi a sati biyu, to ku da kanku kun yadda cewa daga nan zuwa sati biyu dai alhazai ba za su dawo Najeriya gaba ɗaya, har sai illa ma sha Allah. Haka sai to shi kenan. Abinda dai muke so, kun dai fahimci matsalar, wato kun fahimci matsalar da ke cikin idan aka ƙayyade kan sati biyu kadai, shi kenan sai mu sai da zamu rare ta, mu tafi da haka mu tabbatar cewa ba sai a sati ɗaya din ba, sati biyu kadai ba. Na'am.
Malam ina tambaya, ina hukuncin wanda yaransa baya da lafiya wanda bai balaga ba amma ya yi kai shi asibiti, wato ya ji samu sababu?
Wannan ba daidai bane ba, idan kai ne ba ka da lafiya kaga ba za ka je asibiti ba ka dogara ga Allah ba wanda zai ce maka kai laifi, amma yaro kan bai kamata ka zalunce shi ba.
tunda ba za ka dora masa tawakkalin da shi yanzu bai riga ya dauka ba, wannan ba daidai bane ba. Dan ka ya kamata ka kai shi asibiti ko ka nema masa magani. Wa alaikum assalam. Eh, baiwa ce yanzu din, ko yanzu ba akan samun wanda suke da baiwar gane kamar ni. Ya ganka ya gane ka, akwai su. Ya an gasu sai a rinka neman su lokacin da ake rigimar wani dan wani ne ko waɗansa ba ne. Eh, ƙwarai da gaske. Ba alƙalin da ya karanta alƙalin ya sa ko wannan.
Bayan nan, irin alƙalin ke cewa a je asibiti a gwada jinin wanda ke wannan, suna da wani dalili ne wannan da ya
ma. Kamar ya gwada jinin wannan da jinin wannan.
Yana ga ta mutum, ana ga ta mutum, kan ka ne kuma a ɗaurin ba.
Wallahu a'lam.
Malam, menene hukuncin wanda ya mutu?
Wannan ramin sai na da zurfi, sai sa ban shiga wanda ke muka, wallahu a'lam, ba shi gaisuwa wani lokacin. Cewa a gwada jini domin a gano dangantaka. Na'am.
Malam, menene hukuncin wanda ya mutu ya bar yaya da ƙanne maza da mata da kuma amma ba a raba dukiyarsa ba? Aka ci gaba da harkan kasuwanci da shi.
Da ka'ida idan mutum ya mutu ba a san a yi jinkiri wajen raba dukiya, akan yi jinkiri ne kadai saboda wasu dalilai kwarara, kamar a ce matarsa tana da ciki, to za a tsaya a ga me za ta haifa, ko kuma yana bin bashi za a karɓo a wani wuri, to za a tsaya a ga an haɗo kawo nan kuɗin da yake bi bashi a wadan sura ne don a tabbatar da menene. To amma da zaran wannan ta tabbata sai ya kokarin araba, amma matukar ba araba ba ka ci haka, to zalunci zai shiga ciki. Da haka idan mutum yana cikin waɗanda ya san su dangi ne na kusa, yana da kyau ya faɗakar da 'yan uwansa cewa araba, idan sun ki zai iya zuwa ya faɗa alƙali a kotu, ko da su 99 ne shi kuma shi ɗaya idan ya ce sai araba, dole sai araba. Ba a ce tun da sun fi cewa sun ce kar araba, Allah ya riga ya araba, bayani za a yi yadda Allah ya kasafta cikin alkur'ani mai girma. Dan barin shi din na sa a yi zalunci, wani ya zalunci wani, manya su rinka zaluntar ƙanana waɗanda ba su riga sun yi wayo ba. Na'am.
Menene hukuncin wanda yake riga limaminsa miƙewa sai wai dan ba ya san zaman hutu?
Maza Allah ce in bi mawajjo ila limamu li yutamma bihi, an sanya liman da mutane su koyi da shi. Da haka yana da kyau mutum ya tsaya sai liman ya miƙe sannan ya miƙe.
Menene hukuncin mai karantarwa amma ba ya ɗaukar abin da yake karantarwa, wato abin da ya shafi sunna?
Ya kenan ba ya ɗaukarwa? Idan kana mutum ba ya aiki da duk abin da yake karantarwa, wannan kan kuskure ne. A tamurin na nasa bilbiyar ya tansau da an fusa kun. Idan kana nufin yana yin wani ba ya yin wani, dama mutum ya ba ma wasu bane ba, dole zai laifi. Kar ka ɗauka sai dan mutum yana karantarwa daga lokacin da ya ce shi ya zama malamin sunna, daga nan ya zama masu baya kuskure, baya da wuto gajiyawa. Idan kai haka ba za ka samu malami ba a duniya. Karshe sai ka koma kai kaɗan a gida ka ɗauka kowa ya yi kuskure, kuma kowa ba duk da yake ba kai kaɗan ne kuma. Amma ba abin da ake so kowane mutum wajen mu'amalantarsa alkhairinsa ya fi sharrinsa yawa. Amma ba wani mutum da zaka ce sharri ne a wato alkhairi ne tsantsatai da babu wani bangaren gajiyawa ta tarbi, babu wannan. In mutum ba annabi bane ba, don haka ku rinka yin guzuri da dukkan wani malami da kuke karatu a wajensa in kun ga gajiyawa sa a wani bangare, ba yadda iya ba masu mi bane shi, ba masu mi bane shi. Wa alaikum salam.
Yeah, because you need to come to the center of the